إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوة أولنا مسلاتي نتارا البركة مسلاتي أبي هريرة أولنا قلينا أرليت أولنا رانا الحميس وتتدي ردا رانا شابير قوتا ذو القعدة hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 23 ga watan 5 2024 miladiya dan ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda muke gabatarwa kowace ranar Litinin da Alhamis. A yau Alhamis muna karatu a cikin littattafai na aqida, wanda littafin da muke karatu a halin yanzu shine Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Ar-Rashad wa Nafar Ash-Sheikh Al-Muwaffaq ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى وندا وانا شيني زي زمان مجد السينا قوم شاشدة تكين جيرن كراستك من وانا اللي تاش منا نندي تكين قطر داما ليكي وانا مغانا اكان القرآن فصلي ديكي مغانا اكان القرآن الكريم القرآن وان ديكي مي درجة وندا درس من كرشي منذ كرشان قطر inda ba da ya kawo mana ayan alqur'ani Allah ya kitabu iza yutla alaihim wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghayri hadha aw badilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi yace fa asbata anna alqur'ana huwa alayatu allati tutla alaihim wa sai ya tabbata cewa alqur'ani sune ayoyin nan da ake karanta musu wanda ake karanta musu sun suna fahimtar su sai ya ci gaba yace wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun suratul ankabut ayata 49 Allah yace bal ba haka bane huwa shi alqur'ani ayatun ayoyi ne bayyinatun bayyanannu fi suduril ladina utul ilma a cikin kirazan wadanda aka ba wa ilimi malamai wa ma yajhadu bi ayatina kuma ba wanda yake jayayya da ayoyinmu illa zalimun sai waɗanda suke azzalumai to wannan kaga hujja ce mai ƙarfi a fili kuma akan cewa alqur'ani daga wajen Allah yake abinda yake daga wajen Allah kuma yake cikin kirazan waɗanda aka ba wa ilimi suna haddace da shi a cikin zakatansu kuma suna karanta shi karanta alqur'ani harbaci alqur'ani cikin sauki da kuma karanta shi a cikin sauki wannan dalili ne da yake nuna cewa wannan littafi ne da yake wajen daga wajen Allah idan ka dauki wani littafi wanda yake da girma irin na alqur'ani ke da shafi 600 da wani abu aka ce ka harbace shi aka baka shekara 10 saka kasa harbace shi yasa daga littafi irin su bible irin su wane ne ake ba kowa yake iya harbace su ba wanda mutawanda wanda turawa wannan manna kristoci suke rubutawa da sunan injila alhali ba injilan bane to haka an ka dauki wani littafi na turanci ko wani littafi na larabci kace zaka harbace shi to ba zai harbace ba a cikin sauki kuma ka zo kana karanta shi a cikin sauki amma kaga alqur'ani cikin sauki ake haddace shi yaro karami dan shekara 7 dan shekara 10 ace ya haddace alqur'ani kuma yana karanta shi cikin sauki wannan alama ce cewa daga Allah yake wa qala kuma Allah ta'ala yace innahu alqur'anul karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun dadda bai kawo cikon ayar ba innahu alqur'anul karim lalle shi tabbas qur'ani ne abun karantawa ne wanda yake mai karamci mai daraja fi kitabin maknun wanda yake a rubuce a cikin wani littafi tsararre suratul waqi'a yace ba'da an aqsama ala dalik, Allah ta'ala ya faɗi wannan bayan yayi rantsuwa, yayi rantsuwa akan wannan, bayan yayi rantsuwa akan wannan, yana ishara zuwa ga fadin Allah ta'ala, fala uqsimu bi waqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, sannan yace innahu laqur'anun karim. Allah ta'ala yace ina rantsuwa da ma'aukar taurari, inda taurari suke abkuwa, inda suke bayyana, shine mawaqi, shine jam'i ne na mawqi, shine gurin da wani abu yake bayyana ko yake abkuwa ko yake faruwa. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, kuma lalle shi tabbas rantsuwa ne inda a ce kun sani wanda yake mai girma. To kaga ana sai Allah ya rantsi da mawaqi'in nujum. Wasu malamai suka ce abinda ake nufi da mawaqi'in nujum ita ce sama, wannan sama da take saman mu. Allah ya ce wal qazayyana samaa ad-dunya bi masabiha, mun qawata saman duniya da fitilinta, waja'alnaha hudumal lishayatin. Suka ce wannan sama din ita ce mawaqi'in nujum, domin anan ne taurarin suke bayyana, suke abkuwa. Kuma ya kasance a lokacin jahiliya suna da aqida game da wa'annan masaukai na taurari, wato suna da wasu aqidu a dangance da wa'annan taurari, ko suna da ma aqida akan sama. Kuma Laraba akwai wanda suke bautawa sama, kawai suka mayar da sama ita ce abin bauta. Yawwa, suka mayar da sama ita ce suke bautawa. Me yasa suke bauta mata? Suka ce saboda ita take saukar musu da ruwan sama, wanda suke samun abincin da suke ci, suke samun abin da suke kiwon dabbobinsu, ko kuma saboda saman ita ce take yin tasiri wajen saukar ruwan sama. Kuma yana daga cikin aqidun mutanen jahiliya neman shayarwa ta hanyar taurari, har zuwa lokacin musulunci wannan abin sananne ne. To danganta ruwan sama zuwa ga, ko kuma da kuma yana daga cikin aqidunsu danganta ruwan sama zuwa ga bullowar wani tauraro ko faduwarsa. In an yi ruwa su ce mutirna binu'i kaza wa kaza, an mana ruwan sama ne saboda faduwan tauraro kaza, ko saboda abin nan bullowar tauraro kaza, abinda suke faɗa kenan. Hadisin Al-Waqid Al-Laythi wanda mun sha karanta shi, wanda wata rana an yi ruwan sama, manzo Allah ya tambaye su, ko kuma yake ce musu duk wanda ya faɗi wannan ci an yi mana ruwan sama ne saboda bayyanan tauraro kaza, wannan ya kafirce wa Allah, ya yi imani da taurari. Wanda kuma ya ce an mana ruwan sama ne da rahamar Allah da falalarsa, wannan ya yi imani da Allah, ya kafirce ma taurari. To sai Allah ya rantse game da masaukan ko wato ma'aukai na taurari, wanda ita ce sama, in ji waɗannan malamai, da a can ne taurarin suke abkuwa, suke bayyana, dan a nuna musu cewa waɗannan taurarin ba su da tasarrufi, ba su suke sarrafa abin da yake faruwa ba na saukar ruwan sama ko wani abu na alaƙa da suke alaƙantawa na rayuwansu da taurari. A ce kowane mutum ruhinsa yana da alaƙa da wani tauraro a cikin sama. Shi yasa hatta a lokacin maguzanci, kafin musulunci ya yi ƙarfi, lokacin gargajiya a ƙasar Hausa, don wani tauraro ya yi dan, sai a ce wani babban mutum ya mutu, ma'ana taurarinsa ya faɗi. Ana ga kowane mutum ruhinsa yana da alaƙa da wani tauraro a sama. Wannan dukkaninsa jahiliya ne. Kuma ana ganin tauraron yana yin tasarrufi abin nan game da abin da ya shafi sha'anin rayuwarsa. To sai Allah ya nuna musu cewa taurari suna daga cikin halittunsa, wanda shi ya halicce su, kuma ya halicce su akan wasu manufofi waɗanda ya ambata mana a wasu gurere, ta hanyar gane hanya wa binnajmi hum yahtadun. Ana kuma amfani da su rujuman lishayatin don a yi jifa, a jefi shaidanu da su, sannan kuma ana ƙawata sama da su ta yi kyau. Halitta ne daga cikin halittun Allah, ba ababen bauta ba ne. Wa annahu wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, wannan rantsuwa ne inda kun sani wanda yake mai girma. To wa'annan malaman sai suka ce sama ita ce mawaqi'in nujum. Wasu malaman kuma suka ce a'a, abinda ake nufi da mawaqi'in nujum su ne nujumul Qur'an, ana nufin kashe-kashe na Al-Qur'ani. saboda alqur'ani ya sauka ne da guntu guntu kenan nujum wato jam'i ne na najm suka ce me yasa li anna alqur'ana nazala munajjama saboda alqur'ani ya sauka ne ana mai karkasa shi guntu guntu da gurgurdan ababe da suke abkuwa da wasu hadisa da suke faruwa daga lokacin da aka aika manzo Allah zuwa rasuwarsa aka yi saukar da shi da guntu guntu an dauki tsawon shekara 23 alqur'ani yana sauka suka ce shi yasa aka samu wasu ayoyin sun sauka a Makka kafin ayi hijira wasu ayoyi da surori kuma suka sauka a Madina bayan an yi hijira suka ce to abinda ake nufi da muwaqi'in najm shine wato mu'awkar wa'annan abin nan mai ake ce musu wa'annan ayoyi na alqur'ani da yake sauka ko surorin alqur'ani da suke sauka guntu guntu wasu sun sauka a Madina wasu sun sauka a Makka wasu a Makka wasu a Madina har kafirai suke kalubalantar manzon Allah akan wannan wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kafirai suka ce dan me ba a saukar musu da alqur'anin ba a dunkule gaba daya karo guda wannan yana daga cikin jimillar abinda suke na fito na fito da alqur'ani fito na fito da yake cike da wauta da rashin tunani domin abinda yake da muhimmanci ba shine saukar alqur'ani a dunkule gaba daya a lokaci guda ba ko kuma saukar sa guntu guntu ba shine abin duba ba abinda yake muhimmi shine abu qur'ani sawa'un da guntu guntu ya sauka ko a dunkule ya sauka gaba daya abin duba shine me yazo da shi wani sako yazo da shi domin ayi biyayya to amma sai suke ta fito na fito da alqur'ani akan cewa yana daga cikin dalilin da yasa ba su yadda da cewa daga Allah yake ba saboda ana saukar da shi da guntu guntu Allah ya ce kadhalika wa man saukar da shi da guntu guntu da guntu guntu kamar haka limuthabbita bihi fu'adak domin mu tabbatar da zuciyanka da shi domin in yana sauka da guntu guntu shine zai samu tabbatuwa a cikin zuciya karatun mana dazu da muka yi bayan la'asar karatun usulun fi tafsir akan wannan ayar muka yi magana nayi magana akan wannan ayar har ma muka faɗi hikimar cewa saukar sa da guntu guntu din da manzo da Allah yace dan a tabbatar da shi a cikin zuciya ko a tabbatar da zuciyarka da shi inda karo gaba ɗaya ya sauka a lokaci guda za a samu wa'azin ne a wannan lokacin da ya sauka to ta yiwa a manta kuma da wasu abubuwa da yawa da ya kunsa amma kasancewar yana sauka da kaɗan kaɗan to kamar sabunta wa'azin ake ta koyaushe ko kai ne aka zo aka yi maka wa'azi a lokaci guda aka gama wa'azi mai ratsa zuciya daga nan ba a sake maka wa'azi ba zai yi tasiri ne kaɗai a lokacin da an jima kuma kamanta shi kenan amma a yi maka yau gobe a yi maka jibi a yi maka zaga kullum zuciyanka tana ƙara samun tabbatuwa wannan yana daga cikin hikima yace kuma warattallahu tartila maka jeran takaratunsa daki daki a saukar da wannan hukunci in kun gane sun fahimta a sake saukar da wani sannan wala yatunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira ba za su taɓa zuwa maka ba da wani misali na wata shubha fati sai mun zo maka da gaskiya hujja ta gaskiya da abin da yake mafi kyan fassara idan kafirai suka zo da wata shubha wasu Allah ya saukar da Qur'ani da a warware wannan shubha to kaga inda dunkule ya sauka ba za a samu wannan fa'idar ba wannan yana daga cikin hikimar saukar da shi da kadan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fi saukin fa'inta ga al'umma zai fi saukin fa'inta kuma dokokin da yake dauke da shi za a fi samun sauki wajen aiki da su dokokin da ya sauka da su na umurni da hani za a fi samun sauki wajen aiki da su amma inda gaba ɗaya ya sauka a dunkule lokaci guda a ce ku bar kaza ku bar kaza ku bar kaza kuma wajibi ne ku yi kaza wajibi ne ku yi kaza wajibi ne da abin zai yi ne zai nauyi ga mutane amma ya sauka yau wani wata doka ta sauka sai an yi aiki da ita an saba sannan wata ta sauka to kaga wannan akwai saukakawa yin hakan shine yafi tausayawa ga al'umma sai Allah ya ce innahu alqur'anu karim balle shi tabbas alqur'ani ne mai daraja fi kitabin maknun da yake rubuce a cikin wani littafi tsararre wanda shine lauhul mahfuz sai ce la yamassuhu illa almutahharu ba wanda yake taba wannan Allah sai mala'ikun nan masu tsarki sune almala'ikatul kiram ba wai ana nufin sai mutum kana da arwalla zaka taba qur'ani ba taba alqur'ani da arwalla mustahabbi ne abu ne da aka fi so in zaka dauki qur'ani kai arwalla amma dan ka dauki qur'ani ba arwalla ba wani laifi a kanka domin masu cewa in ka taba qur'ani babu arwala ka aikata haramun suna hujja ne da wannan ayar la yamassuhu illa al-mutahharu, ba wanda yake taba shi sai masu tsarki, ma'ana masu arwala. Shi kuma ayar tana magana ne akan mala'iku, ba wai akan mutane ba, shine magana mafi karfi. Mun gane tanzilun min rabbil alamin, al-qur'ani saukarwa ne daga wajen ubangijin halittu. Ma'ana wannan al-qur'ani saukarwa ne daga wajen ubangijin halittu, ba wai daga lauhul mahfuz ya sauko ba, ba daga mala'ika jibril ya sauko ba, ba daga annabi muhammadu yake ba, saukarwa ne na ubangijin halittu. Wannan shi ke tabbatar mana da cewa al-qur'ani daga wajen Allah yake. Wa qala ta'ala, kuma Allah ta'ala yace kaf ha ya ayn sad, suratul maryam aya ta farko. Wa qala ta'ala, kuma Allah ta'ala yace hamim ayn sin qaf, suratul shura. Yace waftataha 29 suratan bil huruf al muqatta'a, sai ya bude sura 90 abin nan 29, Allah ya bude sura 29 da harufa wanda suke yankakku, harufa wanda aka yayyanke su. Al-Qur'ani ya sauka ya zo da wa'innan harufa al-muqatta'a wanda suke ai yayyanke su a farkon wa'insu surori, kamar alif lam mim, irin su alif lam ra, irin su alif lam mim sad, irin su alif lam mim ra, irin su taha, yasin, sad, qaf, nun, hamim, ayin, sin, qaf, yanda ma da ya kawo ana. Wani lokacin harufan surorin su da harufa guda-guda a farkonsu, wani lokacin harufa bibbiyu, wani lokacin harafi uku, wani lokacin sama da haka. Wa'innan kuma harufan duka suna daga Al-Qur'ani, ko shakka babu, Al-Qur'ani ayoyi ne na Al-Qur'ani. A wannan harufan duka daga Qur'ani suke, daga Allah suke. An gane ko? Dukkaninsu harufa ne na Al-Qur'ani. Qur'ani ne daga maganar Allah. Maganar Allah subhanahu wa ta'ala tana kasancewa ne daga harufa da kalmomi da ayoyi, kamar da muka ambata a baya. Domin Al-Qur'ani ya sauka ne da harshen Larabci, yare na Larabci. Shi kuma Larabci an gina shi ne akan waɗannan harufa, su ake haɗawa a haɗa kalma a yi magana da Larabci. To tare da kasancewar Al-Qur'ani da waɗannan harufan aka samar da shi, ya sauka ne da waɗannan harufa na Larabci. Amma duk da haka masu fasahan Larabcin Al-Qur'ani ya gagare su koyo, aka ƙalubalance su su koyi irinsa in sun isa suka kasa, tare da cewa su ne suka fi kowa fasahar magana, fasahar Larabci a wannan lokacin. A lokacin takara suke yi ta iya magana, kowace shekara haɗuwa ake yi, kowa ya baje kolin fasaharsa da balagarsa da iya maganarsa, a ga wanda masu hukunci su duba jiri, su duba masu hukunci alƙalai, a yi alƙalanci a ce bana wane shi ya ci, shi ya zo na ɗaya. Haka suke yi a kowace shekara, sun kware wajen iya huduba da iya magana. Amma aka ce ga Qur'ani nan, su ɗauki sura gajeriya su kwaikwayi irinta, yadda za ta ci, za su zo da fasaha da balaga irinta Qur'ani suka kasa. To kaga wannan dalili ne da yake nuna Al-Qur'ani ba maganar mutum bane, ba maganar mala'ika bane, an gane, ba maganar halitta bane, littafi ne da ya zo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'innan harufa muqatta'a da suka zo, harufa da aka yayyanke, wasu daga cikin malaman in sun zo ta kansu sukan ce Allahu a'lamu bi muradihi biha, Allah shi ya san me yake nufi da su, zaka ba sa ce komai a kansu. Wasu daga cikin malaman kuma har ma suna kokarin fassara su, kamar yadda ake gani daga wasu malaman suna ruwaitowa ta harafi kaza ana nufin kaza, harafi kaza ana nufin kaza. Wasu malaman kuma sukan ce wa'innan harufa da suka zo a farkon wa'insu surori na Qur'ani ishara ce ilal i'jaz, ana ishara ne zuwa ga kasancewarsa gagar koyo, shi Al-Qur'ani. Al-Qur'ani an gina shi akan wa'innan harufa, sannan kuma ku kun kasa kwaikwayonsa, kun kasa ɗaukar wa'innan harufan, ku kuma ku ɗauki wa'innan harufan ku gina ko da sura ɗaya ce ne aya uku irinsa, kun kasa. Wannan ya nuna cewa Al-Qur'ani mu'jiza ne, har ma suka ce shi ya sa ma kake ganin duk sura, galibin surorin da suka zo da wa'innan harufa, sai kaga ana kawo harufan sai a biyo bayansu da ambaton Qur'ani, ko a biyo bayansu da ambaton Qur'an ko kitab ko abin da ya kama da haka. kamar alif lam mim sai ce ne zalikal kitabu la raiba fi ce wancan littafi ne wanda babu shakka a cikin sa sai aka yi isharar zuwa ga alqur'ani mai daraja cewa littafi ne da babu kokonto a cikin sa cewa daga Allah yake kuma hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu takawa da aka kawo sada sai aka ce wal qur'ani bizikr Allah yace sad wal qur'ani ina rantsuwa da alqur'ani bizikr da aka kawo qaf sai aka ce me wal qur'anil majid ina rantsuwa da alqur'anin nan mai girma da aka ce hamim ayin sin qaf sai aka ce me kadhalika yuhi ilayka wa ilal ladina min qablika Allahu al-azizul hakim kamar haka ne ake wahayi me ake wahayi alqur'ani kamar haka ne ake wahayi zuwa gare ka abin nan yuhi ilayka wa ilal ladina min qablika haka kuma ake yin wahayi zuwa ga waɗanda suka wuce kafin ka ko kuma kamar haka ne yake yin wahayi zuwa gare ka ya kuma ke yin wahayi kuma yake yin wahayi zuwa ga waɗanda suka wuce kafin ka wane ne yake yin wahayi al-azizul hakim mabwayin nan wanda yake mai hikima suratul shura haka alif lam ra sai ce kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir da yace alif lam ra sai ce kitabun wani littafi wani irin littafi ne da aka inganta ayoyinsa sannan aka rarrabe su daki-daki daga wajen gwanin nan wanda yake masani suratul hud aya ta 1 haka da yace alif lam ra a suratul yusuf yace tilka ayatul kitabil mubin waɗancan ayoyi ne da littafin nan mabayyani inna anzalnahu qur'anan arabiyyan muna muka saukar da shi a matsayin qur'ani balarabe to haka zaka ga galibin surorin da suka zo da wannan hurufin muqatta'a idan an kawo su sai a biyo baya da ambaton qur'ani to suka ce wannan ishara ce zuwa ga mu'jizan alqur'ani wannan a ra'ayin malamai na biyu ana nuna alqur'ani gagar koyo ne shine kuma ra'ayin da shekul islam ibn taymiya ya karkata zuwa gare shi da kuma da yawa daga cikin malamai na ilimi malai ibn qudama ya ci gaba da cewa wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة يأتي حديث صحيح ابن قدامى يأتي مائك الله النبي الله صلى الله عليه وسلم يأتي من قرأ القرآن دون ذكر أنت القرآن فأعربه يلا رب تدشي معنى يكر أنت شيئا دعيك كر أنت لا رب شي باتارب يا yi wasu abubuwa na kurakurai a wajen karatunsa ba falahu bi kulli harfin minhu ashru hasanati to yana da kowane harfi na alqur'ani da ya karanta yana da lada 10 bisa ga ka'ida ta alhasanatu bi ashri amsalha wa man qara'ahu wa lahana fihi wanda kuma ya karanta alqur'ani ya zama an samu lahani kuskure a cikin a wajen karatunsa ya karanta shi da kurakurai falahu bi kulli harfin hasanatu to yana da lada guda daya na kowane harfi da ya karanta lada guda daya yace hadisun sahihun hadisi ne sahihi to wannan hadisin haka ibnu qudama ya koro shi yace hadisun sahihun anan sannan ya kawo shi a cikin littafin sa al-mughni juz'i na 2 shafi na 6 amma a can da ya kawo shi sai zingina shi zuwa ga Tirmidhi zingina shi zuwa ga Imam Tirmidhi yace Tirmidhi ya fitar da shi kuma Tirmidhin ya ce hadisin hasanun sahih amma da malamai suka koma littafin Tirmidhi a tabaa da ake da ita a hannuwan da hannuwan mutane a yanzu sai aka samu babu wannan hadisin a cikin Tirmidhi laiwa ko ya zo a wata tabaa ne ko ya samu wahami ne haka tabaa ta Tirmidhi da take hannuwan mu a yanzu babu wannan hadisi haka kuma sauran littafai na hadisi ba wannan hadisin a ciki an gani ba wannan hadisin a ciki amma hadisin da muka karanta a baya in muka manta ba zai iya maye gurbin wannan hadisin kuma ya bayar da fa'idar da ake so wani hadisi al-mahir bil qur'ani ma as-safarat al-kiram al-barara wanda ya goge ya zama gwani a wajen karatun qur'ani to yana tare da mala'ikun nan السفراء الكرام البررة ملائكنا شكما والذي يقرأ القرآن ويتطأطأ فيه ما كرن تاشينا تطأطئ دكسكري وهو عليه شاق ينا باش وهلا له أجرا ينا للادا بيو تو كذانا حديثي ني إنغان تجي من كران تاشي أبايا كبا أبنى زي باية دفاع إدد أكي سو أنا من جاني سيدي شيوانا حديث دمارا يكاو أنا أقول ما لمان دسك كاوشي kamar tabarani ya fita da shi a cikin al-awsat juz'i na 7 shafi na 37 daga hadisi abu dan mas'ud al-hays wa to al-haythami a cikin majma'i zawaid juz'i na 7 shafi na 63 shi ma ya kawo shi danganta shi zuwa ga tabarani isra'u tabarani fi al-awsat sai yace a cikin sa akwai wani mai suna nahshal wa huwa matruk sai dai ba a karban hadisin sa matruk ne kace wa kharajahu ibn adi ya kawo shi a cikin al-kamil juz'i na 7 shafi na 41 daga hadisin umar da kwatankwacin irin wannan shi ma dai a isnadin sa akwai nuhul jami' wa huwa muttahamun bil kadhib wanda mutum ne da ake tuhumar sa da ƙarya in ka duba mizanul i'tidal juz'i na 7 shafi na 56 ya kawo shi ya sake kawo kuma a abin nan a shafi na 386 da haka dai wanda ya kawo hadisin imam at-tabarani abinnan da kuma ibnu adi duka sun fitar da shi amma kuma a wannan a isnadin sa akwai wani wanda yake matruk ne shi kuma wannan nabiyin ibnu adi a isnadin sa akwai wani wanda yake muttahamun bil kadhib to kaga hadisin yana da rauni kenan hadisi ne da'ifi wannan da malai ya kawo hadisi ne da'ifi man qara alqur'ana fa arabahu falahu bi kulli harfin minhu ashru hasanatin wa man qara'ahu wa lahana fihi falahu bi kulli harfin hasanatun hadisin yana da rauni amma wancan da muka yi isharar zuwa gare shi zai mai gurbin sa mun gane to mai ake nufi da fa'arabahu ma'ana ya karanta shi da larabci ma'ana aqamahu ala alwajhi alarabi ya karanta shi kamar da ake karantawa da larabci ba tare da lahan ba ya zama kwararre a wajen karatun qur'ani to wannan zai kasance tare da mala'iku al-safara al-kiram al-barara wannan wancan hadisin da inganta yake ishara mun gane sannan iya karanta shi da kyau dalili ne da yake nuna kulawar sa game da Qur'ani da mai da hankali da yi game da shi da kulawa da ya bashi har ya iya shi shi yasa zai samu wannan ladan ya kasance tare da waɗannan mala'iku to wannan kuma sai ya zama dalili ne akan falalar ganancewa wajen karatun al-Qur'ani ka zama gwani a wajen iya karatun Qur'ani zaka zama tare da mala'iku al-kiram al-barara as-safarat al-kiram al-barara wannan kaga yana nuna falalar kwarewa a wajen iya karatun Qur'ani mutum ya zama ya kubuta daga samun lahan wato tuba tubai wajen karatun Qur'ani tare cewa wanda ma zai karanta shi ba tare da ya karanta shi da kyau yadda ake bukata ba saboda bai iya larabci ba saboda shi ba ajami ne harshen sa ya lankwashe akwai wasu harufan larabcin da baya iya furta su da kyau haka kuma bai san ka'idar larabci ba idan ya zo zai iya nasaba abinda yake abinda marfu ko ya abinda yake marfu ne mai da shi mansub abinda yake mansub ne mai da shi marfu kamar da muke ji wasu malaman mu suna yi wasu malamai ne wasu limamai ne ma na juma'a limamai ne juma'a limamai ne idi amma in sun zo karatun qur'ani zaka ga wasali da ya kamata a sa shi kasa sai a sa shi sama wurin da ya kamata a sa shi sama sai a sa shi kasa ba sa lura da wasullan alqur'ani ya kamata su furta su to wannan yana da lada biyu yana yin tata'u imana yana karantawa da kurakurai kuma ya tata'u fihi ana samun wato tata'u iko yana bashi wahala ko kuma dai ana samun kuskure wajen karantawa to shi wannan hadisin da yake yana da lada ɗaya muka ce bai inganta ba amma wannan da yake mutum yana da lada biyu shi wannan ya inganta to sai ya zama zai samu ladan ne da gurgurdan istita'ar sa abin da ya samu na ego wajen karantawar da kuma inda ya kallafa wa kansa an gane ya kallafa wa kansa wajen ya ga ya karanta maganan Allah kuma tare da haka kasancewar su ba balarabe ba aka samu kurakurai to akan yafi masa wa'annan kurakura akan yafi masa in yayi iya bakin kokarin sa domin ya kai makurar kokarin sa an gane wannan abin da ya din shine muntaha juhdihi wa taqatihi shine makurar ikon da yake da shi da kuma kokarin da yake yi shi yasa wannan hadisin yace zai samu lada biyu al-mahir bil qur'an ma as-safarat al-kiram al-barara walladhi yaqra al-qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alayhi shaq lahu ajra yana da lada biyu to wannan sai yake nuna mana cewa abinda ake nema daga wajenmu shine karatun al-qur'ani da gurgurdan iko da gurgurdan iyawa wanda yake iya ya samu dama ya samu ikon yaje ya koye shi ya kware wajen iya karatunsa ya zama zai zo yi karatun yadda ake bukata kaje shi sai kace balarabi wajibi ne akan sa yi wannan in dai zai iya yin wannan ya samu damar ya samu hanya ya samu dama kuma yana da iko harshen sa zai iya sarrafuwa ya karanta Qur'ani kamar yanda ake karantawa da larabci wajibi ne ya haka ba akwai masu zargi cewa yana sai ya mai da kanshi kamar balarabi kai ba balarabi ba kake son kamar da kanka balarabi kana wani kakale kakale in ka iya yi kamar yanda ake yi da larabci dole ne in ka san hanyar da zaka bi ka koya ya zama dole kai haka kai mutum ya zauna jahili yana karanta alqur'ani kamar yana hausa yana karanta qur'ani kamar hausa yake yi in ko bai da wannan ikon bai da dama bai da iko harshen bai lankwasuwa ko kuma baya da bai samu damar ya je ya koya a wajen inda ya kamata ya koya din ba so sai yake karantawa da gurgurdan abin da ya samu abin da ya iya abin da ya koya daga wajen malaman sa a jama'a irin sa so sai yake karantawa yanda ya iya wana la yukallifu Allahu nafsan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba zai daina karatun alqur'ani ba ba zai daina tilawar alqur'ani ba saboda wai wannan saboda bai iya shi yadda larabawa suke yi ba sai dai ta kokari yana yi gurgurdan istita'ar sa to in yayi iya iyawar sa to lahu ajrani yana da lada biyu mun gane wannan wannan ta fuskar abinda abinnan nahiya ta abinda malai ya koro alqur'ani saboda shi nake magana wanda yake karanta shi tare da kwarewa ga matsayinsa wanda kuma yake karanta shi tare da wasu kurakurai harshen ya ki sarrafuwa shi ma kuma ga matsayinsa amma ta fuskar abinda ake karantawa shi abinda ake karantawa din mene ne maganan Allah ne abinda ake kallon kalle abin ta fuskar abinda ake karantawa to abinda ake karantawar maganan Allah ne shi karatun aikin mai karatun ne shi yasa yake karanta shi da sautin da yake iyawa wani yana karatu kaji sautin sai dadi wani kuma in yana yi kamar rago yana jin yunwa ba daɗi saboda aikin kowa yana yi ne da gurgurdan aikinsa to bambanci da aka samu na harasan mutane da muryoyin mutane wata muryan tafi wata daɗi wannan dalili ne da yake nuna wato shi karatun aikin mutum ne wato wani yana karatu amma abin da yake karantawa mene ne maganar Allah ne shi yasa ake cewa as-sautu sautul qari والكلام كلام الباري الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري شي صوتي صوت مي كرنتاوا ني amma magana da yake karantawa maganan Allah ne subhanahu wataala tilawar aikin mutum ne abinda ake karantawa kuma alqur'ani maganan Allah ne wani daga cikin mutane kaga ya iya karanta shi zakwai zakwai wani kuma zaka ji abin kuma sai a hankali to kowanne da gurgurdan abinda zai samu kun fahimta kenan in kai sakaci akwai hanyar da zaka je ka koyi karatun da kyau sai baka je kai ba wannan kurakuran da kake yi ba za a yi maka uzuri ba tunda akwai damar ka je ka koya da kyau baka yi amfani da damar ba harshen ka kuma zai iya sarrafuwa ka iya karantawa da dadi da kyau kuma sai ka ci amfani da damar wannan ba za a yi maka uzuri ba amma in ba damar to sai a yi mutum uzuri wa qala alaihi salam kuma mai tsira da amincin Allah yace iqra'ul qur'ana قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيه يتعجلون أجره ولا يتعجلونه يتعجلون كلمة القرآن كاف وإن سمتاني سزو ونزا سزو ننجبع يقيمون حروفه إقامة السهم سنة سيد حرفا سبكو كبر سيور ماشي كبر أحد كبير ذات تفي ba tare da karkata ba to haka za su rika karanta alqur'ani da kyau amma la yujawizu tarafiyahu baya tsallake makoshin su baya tsallake makoshin su in sun karanta ta'ajjaluna ajrahu suna gaggauto da samun sakamakon sa tun a duniya wallahi ta'ajjalunahu ba sa jinkirta neman sakamakon sa sai sun je lahira to wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Al-Musnad haka Abu Ubayd ya kawo shi a cikin Fadailul Qur'an Abu Dawud ya kawo shi da lamba ta 831 hadisin Sahal bin Sa'd As-Sa'idi wannan kuma hadisi ne hasan ka duba cikakken takhrijin sa da tanqidi da aka yi a game da hadisin a cikin Al-Musnad karkashin hadisi Imam Ahmad ya kawo shi abin nan juz'i na 37 shafi na 509 hadisi mai lamba 22,865 to in ka je ka neme shi zaka ga magana da malaman suka yi akai hadisi ne wanda yake hasan to wannan hadisin kaga malam ya ambace shi bayan ya ambaci wancan hadisin da ya gabata wanda ya magana akan falalar karatun alqur'ani da wanda zai iya kyautata shi ya tsayar da harufan sai karanta shi kamar yadda ake karantawa da larabci shi yana da waccan lada da aka ambata zai kasance tare da mala'iku as-safara al-kiram al-barara cewa yana da lada 10 akwai hadisin da ya ishara zuwa ga wannan wanda ya karanta harfi ɗaya na Qur'ani yana da lada 10 nan babu wani abin nan kaga wannan jumla din za ta inganta wanda ya karanta harfi ɗaya na Al-Qur'ani yana da lada 10 har ma yake cewa ba ina ce muku alif lam mim harfi bane sai dai alif din harfi ne lam harfi ne mim harfi ne idan ka ce alif lam mim lada 30 amma jumla ta ƙarshe wadda ta ce wanda ya karanta shi abin nan tare da lahani yana da lada 2 ba mu samu wani dalili ya ƙarfafi wannan ba kenan sai dai abin nan yana da lada 2 ko yana da menene yana da lada 1 yana da lada 1 mu samu wani dalili da ya ƙarfafi wannan ba amma akwai hadisi wannan da ya inganta wanda ya ce yana da lada 2 wanda yake yin tata'atu'i da sauransu yana da lada 2 to wannan hadisin abinda za mu samu a ciki na fa'ida can an ambaci falalan kira'an da karatun falalar kira'a da karatu nan kuma ana son ambaci falalar ne aiki wanda shine muhimmi falalar aiki da alqur'ani wannan hadisin yana bayyana mana cewa maqsudi abinda yake maqsudi ba shine mujarradin tilawar ba kawai ka zama gangaren ka iya karatun qur'ani da murya mai dadi da sauti mai dadi wannan ba shine maqsudi ba ba shine maqsud ba so ake ka iya karatun qur'ani ka iya shi da kyau saboda kai aiki da shi an gane ita tilawa wasila ce amma abin da yake shine gaya shine aiki da alqur'ani amma tilawa wasila ce ka iya shi ka san shi ka iya shi da kyau wasila ce amma gayar shine aiki da qur'ani ba a rubuta wa mutum ladan qira'ar da yake na alqur'ani akan mujarradin tilawa zalla an gane matukar bai yi aiki da shi ba baya aiki da qur'ani to ba a rubuta mishi ladan zallar tilawa ba tare da yana aiki da qur'ani ba ladan da ake bawa mutum wanda hadisin da ya gabata ya ambata ga wanda yake karanta shi ne kuma yana aiki da shi ga wanda yake karanta shi kuma yana aiki da shi shi yasa Allah ta'ala ya gaya mana a wasu ayoyi cikin suratul fatir yake cewa innal ladzina yatluna kitaballahi وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور كلما إنما سكي تلاور القرآن سكي مي تلاور سكي وأقاموا الصلاة سيبع سيارة كان تلاور با كما سكت سيدة صلى دمي أكي صلى ده قرآن وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سكت سيدة daga abin da muka arzikta su da shi na dukiya a surce kuma suka ciyar a bayyane yarjuna tijaratan lan tabur suna fatan samun wani kasuwancin da baya karyewa ba a samun faduwa bi wafiyahum uzurahum domin Allah ya cikanka musu ladaddakin su wa yazidahum min fadlihi kuma kara musu daga falalarsa innahu ghafurun shakur domin shi mai yawan gafara ne mai yawan godiya in muka kalli ayoyin Allah bai takaita akan tilawar Qur'ani kadai ba sai ya kara da waqamus salata wa anfa'u bima raqnahum sirran wa alaniya kenan ba makawa tare da karatun Qur'ani a samu aiki amma mujarradin tilawa zallar tilawa mutum ya rika yi kawai dan aji a ce wane ya iya karatun Qur'ani ko dan aji ko dan a gani ko dan ayaba wannan baya amfanin wanda yake karatu baya amfani da shi ba lada babu lada sai tare da aiki ko kuma mutum idan yana karatun Qur'ani ne kawai dan ya ci abinci da shi yana karatun sa kawai dan ya ci abinci da shi kamar yadda wasu suke yi in ka je kasa sai irin su Misra akwai ba ka ga maharrata Qur'ani amma su ba su zauna ba su da sana'a sai dai kawai in ai maka mutuwa ka dauki hayar su ka ba su kuɗi da yawa su zo suna kira'a a zagaye suna kira'an nan irin da ke jan sautin nan ana jan sauti ana jan sauti sai an zo ƙarshe ga dan Allah la dan an iya aje aya sannan ya dauka ya ja ya ja ya ja ya ja ya ja iya aje sannan kaga duk gurin ya dauki gulagulu to wannan kirawoyin da kuke jin ana Yusuf Abdul Basit suna yi mai wanda ake ja din nan galibi a gidan mutuwa yake yanti in an mutu ne sai a dauki hayar su su zo su yi ana biyan su masu yin wannan akwai wannan ita ce kawai sana'a su ko in kana da wani buki ko wata hafla ko wani abu ka kawo su su yi karatu ka dauko hayar su su yi karatu ka biya su to wannan duka bid'a ne baya cikin musulunci dauko hayar ka dan ka zo kai karatu Qur'ani a biya ka malaman mu anan zaka samu sun mayar da saukar karatun Qur'ani hanyar cin abinci malaman mu na sunna anan garin da sauran garuruwa da sunan sunna cewa ahlus sunna in ka gina sabon gida ka gayyace su zo su yi maka saukan Qur'ani su rarraba takardu don su sauke a biya su in ka gina sabon ka buɗe sabon shago a kasuwa cikin dare za su zo kudum kudum cikin dare da rawunan su su shiga cikin masallaci ahlus sunna su rarraba takardun Qur'ani wai ayi sauka a biya su su tafi in ayi buki su zo su yi in ayi mutuwa na mun sani ba in ayi mutuwa suna zuwa wannan abu ne da ake sananne ne suna yin wannan kuma baka isa ka zo kai magana akan wannan ba dan ko kai ba za su saurare ka ba amma kaga wannan ba shine hanyar da ake ci wannan ci da Qur'ani ne a ina kake da dalili na kaje kai wa mutum sabta kaza ya biya ka dan ya bude gida ko shago ko kaza wannan baya daga cikin tsarin sunna baya daga cikin tsarin koyarwar manzo Allah an ki yin tsubbo amma kuma an dawo ana wata dubara ana cin kuɗi da kai da mai tsubbo ya zauna ya rubuta a bashi kuɗi duka daya zalama mai tsubban ma kila ya ma dan fika dama dama kila da wata hujja ma da malamai suke dan bashi damar ya rubutu a sha kai ba ka da dalili to amma zaka ga abinda mutane suka mai da hankali a kai kenan da yawa daga cikin ahlus sunna suna da gurbin su sun san junan su da sabka ta sabu sai su kira juna to ma haduri kaza akwai sabka bid'a ne wannan kuma in an koma wajen aiki da Qur'ani kuma sai ka ga galibin masu yin irin wannan basu cika yin aiki da Qur'ani dan wannan abu ma da suke ba Qur'ani ya koyar da su ba shi yasa zaka samu a cikin sauran ayyukan su ma basu cika yin aiki da Qur'ani ba zaka samu wasu ma ba sa yin sallah wasu ko sallah ba sa yi sai in sabka ta samu a zo ayi sabka ba su kuɗi ko sallah wasu ba sa yi basu dawo damu da sallah ba wani zaka ga gangaren ne ya iya karatun Qur'ani ya haddace Qur'ani gashi da dadin murya amma baya aiki da Qur'ani baya sallah kawai ya rike shi a matsayin hanyar neman abinci in ta samu a kira shi ya zo yi tilawa ya yi kaza ya yi kaza a biya shi to da wanda suke yin irin wannan da wanda suke tsubbace da Qur'ani ana ba su kuɗi da wanda suke zuwa suna shiga shagunan mutanen nan suna yin sauka ana biyan su ka gina sabon gida ka biya su zo su maka sauka duk layin su daya ba su da bambanci duk layin su daya wa'idi mai tsanani da aka yi akan masu ci da Qur'ani suna cikin wannan wa'idin su ma cewa masu yin irin wannan alƙur'anin baya tsallake makoshin su duk suna ciki abinda ake nufi da baya tsallake makoshin su baya wuce makoshin su ya isa can cikin zuciyarsu iyakacin sa daga baki baya tsallake makoshin su ya shiga zuciya yayi tasiri akan zuciya da zaran kawai sun furta shi da baki to daga nan ya tafi kenan ba maganan ya shiga ya tsallake makoshi har ya isa cikin zuciya ba shiga zuciyarsu kawai da harshe suke karanta shi saboda wata manufar su daga cikin manufofin sa na duniya amma Qur'anin baya isa cikin zukatansu wasu daga cikin mutane zaka ga karatun alqur'ani sun iya shi sun kware wajen karatun suna miƙar da karatun sa kamar kibiya ya iya karatun qur'anin da kyau ga dadin sauti amma kuma in kace me kace fassara bai sani ba haka ne ko ba haka ba alrammomin nan duka da zaka ji ana alramma alramma in ka tare alramma kace fassara maka qul huwa to sai da Allah yake kuma kace fassara mun qul alramma so da kika fassara qul huwa ba zai iya fassara ta ba amma in ya karanta ta sai zaki amma baya fahimtar ma'ananta baya fahimtar sakon da take isarwa to inda ba fahimci sakon ba ina maganar aiki ai sai an fahimci sakon da ayar take dauke da shi ai aiki da shi sannan a samu lada to shi bai ma fahimci me ayar take nufi ba bai iya fassara ta ba balantana yayi aiki da ma'anan zaka saka ba ruwan su da tafsiri in ana tafsiri ba sa zuwa in ana tafsirin qur'ani ba sa zuwa balle su ji yaya saƙon menene saƙon da yake cikin ayoyin ba sa zuwa su zauna gaban malamai a koya musu fassarar qur'ani shi da bukatun sarri ya harbace zallan harda kawai shikenan ba zai je san tafsirin sai balanta nayi aiki da shi kawai lafazin kawai ya iya bai san ma'anar ba ko kaga yana kafa hujja da qur'ani ta fuskar da bata dace ba saboda bai san fassara sai ayi magana ga jama'a to wa ba qadarullah haqqan qadarihi wai abinda Allah ya kaddara shi in aka wani abu ya samu wani bala'i ya same ka wani ashe kaza to ma qadarullah haqqan qadarihi shi ya dauka ayar tana maganan kaddara ne shi kuma bai san ayar tana maganan busu bawa Allah matsayin da ya dace da shi ba maganan kaddara kwata kwata a cikin ayar kwata kwata ba maganan kaddara maganan kaddara ake ba ana magana ne akan busu bawa Allah matsayin da ya dace a bashi busu bawa Allah alqadar ana nufin gargado da matsayi busu bawa Allah matsayin sa da ya dace a bashi ba maganan kaddara a cikin ayar amma sai kuma ya fassara ta ma qadarullah ka ina nan abin haka abinda Allah ya kaddara kenan haqqu ma qadarullah haqqan qadarihi shi ya abin da yake fahimta ayar tana magana akan kaddara wani ya ana wa man taba taba Allahu alaihi wa man taba taba Allahu alaihi yace to shi gaskiya daga ya daina shan taba saboda dai ya san taba ba kyau ya zama limamin ladan abin limamin su juma'a kullun ya zo hudu ba sai ya karanta wa man taba taba Allahu alaihi daga ne ya gano taba ba ta da kyau ya daina shan taba shi wani yanzu shi ma yana wayo ya tsaye na kuma an furata furata akwai sunan hura a Qur'ani amma babu sunan izala a Qur'ani to ina Allah ya ambaci hura sai Allah ya ce ya tsaye na kuma an furata ma an furata ruwa masu daɗin sha sai ya fassara shi da hura dan shegantaka fa zuqu falan nazirukum illa azaba ce zuqu wanda ake a makaranta duk wanda yake zuqu baya tsaya yana tsallake wasu surori yana zuku to Allah zai mishi azaba kiko ana magana su dandani azabar laifin su to kaga alqur'ani sai su dauka suna fassara shi da kalma wato wata kalma sai kaga ma'ananta yayi kama da wata kalma ta Hausa sai su fassara da wannan saboda ba su san me yake nufi ba to wannan sai suka yi kama da khawarij khawarijawa zaka samu yawancin su karanta qur'ani suke yi amma ba sa fahimtar ma'anansa shi yasa suke ficewa daga addini kamar yadda kibiya yake fita daga jikin baka daga jikin kwari saboda ba sa fahimtar alqur'ana ba sa zuwa su koyi ma'anoninsa ta fuskar da shari'a take bukata sai kuma qur'anin baya tsallake makoshin su ya shiga zuciyarsu domin ba su san meye a ciki ba ba su san sakon da yake ciki ba shi yasa lokacin da suka fandare daga karkashin Aliyu bin Abi Talib aka tura Ibn Abbas da ya je fa'intar da su malamin Qur'ani da yawa suka dawo wasu kuma suka kangare khawarij zaka ga kawai ayoyin suke dauka suna dabkawa akan musulmi da kafirai saboda ba su san meye ma'anan ayoyin ba game da alqur'ani dole a samu abubuwa guda uku abubuwa guda nawa abubuwa guda uku abu na farko at-tilawatu wal inayatu bihi a samu iya karantawa da bawan qur'anin kulawa da iya karanta shi da kyau wanda shine muke tafafatuka ana anan ne iyanan muka tsaya kowa so yake dan shi hada ce qur'ani ya kai makar dan shi makarantar wani makarantar kaza ya iya qur'ani ya yi musabaka ya ciyo keke ayi musabaka ya ciyo bulu ayi musabaka ya ciyo moto ayi musabaka ya ciyo kare ayi musabaka ya ciyo kaza wannan shine damuwarsa shi kin kansa in kaga ya damu da karatun Qur'ani to abin da ya damu kenan zo kiyamun lene yake kiyamun lene a bashi kudi yayi kaza yake iyanin zai tsaya ba zai tsallaka zuwa ga sanin ma'ana ba ko fassara ko kaza ba ruwan shi da wannan balantana ayi magana aiki to kaga wannan kuma shi da matakin farko baka je ko ina ba wannan matakin farko kenan mataki na biyu shine ne ma'rifatul ma'ani bayan ka iya karanta shi da tajwidi da kyau to abu na biyu sanin ma'anonin ma'rifatul ma'ani wat tafsir sanin ma'anonin shi da tafsirin sa wa muradullahi azza wa jalla bi kalamihi me Allah yake nufi da wannan magana da yake kaza me yake nufi da yake kaza wannan abu na biyu kenan dole ne abu na uku wanda shine gaya al'amal bil qur'an aiki da qur'an tilawa da fahimtar ma'ana duk wannan wasila ne gayar shine mai aiki da qur'anin kai aiki da shi kamar yadda Allah yake nema ko wanda Allah yake bukata ka kudurci abin da yazo a cikin sa to na farkon ma ba mu tsallake ba kaga wani mutum yana karatu ya danno maka wasalin limami ne fa limamin juma'a kaga yana karatun qur'ani gaja-gaja ko karatun ma ba a kware ba balan zara a zo maganan fassara in ana fassarawa yadda ake fassaran zaka ga ta ga kamanta wani ma bai iya fassarawa balan zara a yi magana aiki akwai waɗanda suke karatun alkur'ani suke kyautata murya wajen karatunsa amma abinda ma suke kudurcewa a ransu saɓanin alkur'ani suna karanta shi sun iya karanta shi amma abinda yake cikin zuciyarsu ya ci karo da abin da Qur'ani ya zo da shi kamar jahamawa da mu'tazilawa da asha'irawa masu aqidan ash'ariyya su cewa suke alqur'anu zawahirun lafziyya alqur'anu zawahirun lafziyya alqur'anu wasu zahirun rukan al'amurra ne na lafazi kawai zahirun ruka ne na lafazi wa nahnu la nabni aqidatana illa ala alqawa'id alyaqiniyya almantaqiyya mu kuma ba ma yadda mu gina aqidar mu sai akan ka'idodi na yaqini na mantaki ma'ana na ilimi abin nan na mantaki shine ilmul kalam abinda ya dace da hankalin su su ba sa gina aqida sai akan ka'idodi al-yaqiniyya al-mantaqiyya amma ba za su gina aqidan su akan zahirin qur'ani ba sa yadda da sun zo Allah ya ce yadin layi ko Allah ya ce ar-rahmanu an al-arshi stawa sai dai su tawili ba sa gina aqidan su akan wannan zahirin sai dai su gina akan al-qawaid al-mantaqiyya al-yaqiniyya al-mantaqiyya dan su daga wannan zahirin ba yaqini bane jahamiyya mu'tazila asha'ira duk wannan ita ce aqidan su to kaga wannan ba a sa su cikin ahlul qur'an a ce wannan ma'abuta qur'ani ne duk da sun iya karatun sa ba a ce musu ahlul qur'an saboda ba sa gina aqidan su akan qur'ani suna gina aqidan su ne akan ilmul kalam to kaga ba su da alaka da alqur'ani dan haka mujarradin tilawa da iya karatun qur'ani da murya mai dadi ba shine abin nema ba kadai wannan tilawar da zaka iya ka iya karatun sa da zakin murya zakwai wani ma yana iya ji karatun kai ta kuka saboda dadin murya zai zama hujja akan karana gobe kiyama in baka san ma'anonin sa kai aiki da shi ba zai zama hujja akan ka a ranar gobe kiyama maimako ya zama maka hujja azala ce wal qur'anu hujjatun laka aw alayka alqur'ani kai biyu ne ko ya zama maka hujja da zaka shiga aljanna ko ya zama hujja akan ka shiga wuta wannan bangare ne na hadisin abi malik al-ash'ari wanda imamu ahmad ya fitar da shi a musnad din sa muslim ya fitar da shi tirmizi ya fitar da shi hujjatun laka in kai aiki da shi zai maka hujja aw alayka ko ya zama hujja akan ka in baka yi aiki da shi ba baka gina aqidan ka ba akan qur'ani sai akan wannan alqawaid al-mantaqiyya ilmul kalam anan ka gina aqidan ka ba akan abin da yake bayyana na zahirin qur'ani ba baka yi aiki da shi ba a wajen sallah ko azumi ko aikin haji baka yi aiki da shi ba inda aka nemi ka yi aiki da shi abubuwan da aka nema ka gudana a cikin alqur'ani na abubuwa na haramun da abubuwa da aka nema ka aikata na wajibi a cikin alqur'ani duk mutum bai yi wannan ba duk mutum ya yi watsi da wannan shi dai kawai zallar karatu wani alaramma wai aka gan shi yana matashin kai da qur'ani aka ce adaran mahaba adaran maya matashin kai yace 60 ce ta hau 60 wai kan shi 60 ne qur'anin 60 ne bambanci dai yayi matashin kai da qur'ani a ga wannan jahili ne ya jahilin alqur'ani wani ya bada sallah ga zakin karatu zakwai zakwai amma sai aka samu rukanwa da ya sallame shi ba a ji komai ba aka ce malam an samu rukanwa ai kamata ai ba a diya ko an samu rukanwa sai kawai sai ka ba rabbanuni rabbanuni na alqur'ani dai ya kawo su guda 40 dai kawo su aka ce a to ai ba a diya kamata ai shi yasa ne rabbanuni wannan rabbanuni sune za su mai gurbin wannan ba'adin to haka zaka samu shirme zaka samu irin waɗannan da ake ganin makaranta qur'ani ne suna yi duk su suka lalata addini a kasar Hausa domin kallon su ake a matsayin malamai kuma jahilai ne karatun Qur'anin kawai suka iya waka shi kawai suka iya amma ba su san ma'anar sa ba ba su san dokar da ta zo a cikin shi ba ba su da bambanci da jahilin da bai iya karatun Qur'ani bambancin kawai su sun iya karantawa shi bai iya ba amma wajen sanin ma'anar da aiki duka ɗaya suke ba su da bambanci da baƙin jahili tan tagarya amma kuma kallon su ake a matsayin malamai su ake zuwa ana yi ma fatawa ake zuwa tambaya addini ake kaza ake kaza ake kaza ki alakanta su da addini duk su suka lalata addini a wannan yankin namu duk su suka lalata addini ba wace ake dole sai aikin mutane ya zama iri ɗaya ba dole za a samu aikin wani ya fi na wani kuma ba sai aka yi babu tafsiri ba ba a samun tafsiri kowannen mu ana samun shi da tafsiri saboda shi da kurakurai saba ma Qur'ani wani lokacin ana samun wannan tafsirat din da tafsiri daga wajen mutane amma dai abinda ake magana manufar karatun manufar alqur'ani ba wai an saukar da shi bane kawai dan a iya karatun sa a iya waka shi ba tare da aiki ba abinda ake bukata ai aiki da shi ya samar maka da tsoron Allah a cikin zuciya innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana mu'mine na gaskiya sune wanda idan ana ambaton Allah zakatan su firgita suke yi in ana karanta ayoyin Allah sai su kara musu imani to kalli gardawan mu yanda suke karatun Qur'ani ana wasa ana dariya ana hakkun kajjin ana wani wane ne ho 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 wajen karatu ka zama yana wani shigantaka ana dariya wanda suke zagaye da shi ana ana aba kaga yana wasu abubuwa wai shigoni ne gangaren ne ana son ka karanta ya kara maka tsoron Allah ya kara mana kusa da kai tsoron Allah sai wa'i kake yi ana dariya ana ka burge mu'mini idan ya ji karatun Qur'ani imanin sa karuwa yake mu'mini idan ya ji karatun Qur'ani zubar da hawaye yake Qur'ani tasiri yake masa a zuciya shi yasa manzo Allah idan yana karatun alqur'ani a cikin sallah ana ji masa wani sauti yana fita daga cikin kirjinsa kamar tukunya idan tana ta farfasa haka ake ji wannan ma'anar hadisi ne na manzo Allah da Imam Ahmad ya fitar da shi da Abu Dawud hadisi Abdullahi ibn Shakir wanda isnadin sa akan sharadin muslimi ke lokacin da yaji Abdullahi dan Mas'ud yana karatu yace wa Abdullahi dan Mas'ud ya karanta masa Qur'ani ibn Mas'ud ya karanta masa Qur'ani a cikin suratul nisa'i har yaji fadin Allah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida manzo Allah yace masa hasbuka yace yaya al'amarin zai kasance idan muka zo wa zaji ina min kulli ummatin bi shahida maka zo kowace al'umma da mai mata shaida waji ina bika ala ha'ula'i shahida kai kuma maka zo da kai mai shaida akan wa'innan yaya al'amarin zai kasance kana musu shaida ka zo da sako musu bi ba sai manzo Allah yace masa hasbuk ma'ana tsaya haka yace da na daga kaina sai naga idanun manzo Allah yana zubar da hawaye fa idza aynahu tazrifan sai ga idanunsa suna malalar da hawaye wannan shine dabi'ar mu'mini ana karatun Qur'ani ya zubar da hawaye hadisi ne Bukhari da Muslim sun fitar da shi Abu Dawud Tirmizi Imam Ahmad duk sun fitar da shi daga hadisin Abdullahi ibn Mas'ud wannan dole ne haka ake so Qur'ani ya rika yin tasiri a cikin zakatan mu'minai in suka ji shi ko suka karanta shi ya yi tasiri a cikin zuciya ya sa wa zuciyar tsoro da khashiya har mutum ya kuka sannan ya yi tasiri akan su wajen aiki a ga aikinsa yana yi kamar yadda alqur'ani ya karantar ya zama abin koyi a wajen mutane ba wai a maida Qur'ani kayan wasa, kayan rubuce-rubuce ana tsubace-tsubace, kuma da shi kayan wargi ana karanta ana dariya ana kaza, ba dan wannan aka saukar da Qur'ani. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir, an saukar da shi dan a karanta, ayi wa'azi, a fahimce shi, ayi aiki da shi. Mujarradin tilawa da sauti mai dadi, ko da kirawo innan guda bakwai a ce duka ta iya su, kana karatun al-Qur'ani, kana karanta al-Qur'ani da al-qira'at as-saba da kirawo innan guda bakwai, ba shi ne abun nima ba kadai, wannan matakin farko ne. Kana karanta shi da kirawo innan guda bakwai ko kirawo guda goma, ba shi ne abun nema ba. Al-matlub al-amal bil Qur'an, abun nema kai aiki da Qur'ani, wannan shi ake nema, wannan shi ne gaya ta saukar da Al-Qur'ani. Koyan kira'o'i da gwanin cewa wajen iya kira'a, wannan wasila ce daga cikin wasaya. Mun fahimci wannan da kyau? Ɗanka za ka sa shi karatu, ya iya karatun Qur'ani, ya iya uzu guda, ya san ma'anan shi, ya hardace shi, ya yi aiki da shi, ya fi ya hardace Qur'anin gaba ɗaya bai san ma'anan shi ba, bai san tafsirinsa ba. Ya hardace uzu guda ɗaya, ya san ma'anansa, ya yi aiki da ma'anar, ya fi ya hardace Qur'anin duka, amma bai san ma'anan shi ba, baya aiki da shi. A gurguje yake, wa qala Abubakar wa Umar. Abubakar wa Umar radiyallahu anhuma suka ce, i'rabul Qur'ani ahabbu ilaina min hifzi ba'di hurufihi. Iya karatun Qur'ani da kyau shi yafi soyuwa zuwa gare mu fiye da harbace wani sashi na harufansa. Kaga magana da nake gatanan tazo. Mu iya karatun Qur'ani da kyau, ya zama babu kurakurai a cikin karatun mu. Yace shi muka fi so. Fiye da mu a ce mun harbace da yawa daga ciki. Ka harbace sura ɗaya, ka gwanince, ka san ma'ananta. Shi aka fi so fiye da ka harbace shi duka. Amma in ka zo karanta ba daidai kake karanta ba. Har da ƴar kaɗan wadda za ka kiyaye ta, ka iya karanta ta da kyau yadda ake so, ya fi kyau fiye da ka karanta da yawa, ka harbace shi da yawa, amma baka iya karanta shi yadda ake so ba. Ko kuma ka iya karantawa yadda ake so, amma kuma baka san ma'anarsa ba. Ko kuma ka san ma'anar amma baka aiki da ita. A ga wannan abuwa duk sai sun hau. Gaba na ƙarshe yace, wa qala Ali radiyallahu anhu. Ali radiyallahu anhu yace, man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kullihi. Ce duk wanda ya kafirce wa harafi guda ɗaya na Qur'ani, to hakika ya kafirce wa Qur'ani gaba ɗayansa. Harafi ɗaya, to me zaka ce ga wanda ya abin nan ya kafirce wa aya gaba ɗaya, ko ya kafirce wa sura gaba ɗaya, wasu surori na Al-Qur'ani? Haka kafircinsa zai fi tsanani fiye da wanda ya kafirce wa harafi guda ɗaya, ko yi inkarin wata kalma ta Qur'ani, kafircinsa zai fi tsanani. Saboda shi ya yi jayayya ne da maganan Allah, ya yi jayayya da maganan Allah. Kun gane wannan? Akwai waɗanda suke ɗaukar wasu haruffa da suka zo a Qur'ani su ce sunan manzon Allah ne ko sunan kaza ne, kamar irin su Taha, irin su Yasin, ce Taha su ɗahe su sunan manzon Allah ne, Yasin sunan manzon Allah ne, ba gaskiya ba ne. Aga suna suna ba ƴaƴansu Yasin, ko ga wani an suna mashi Taha, ce wani ko ɗahe da Hausa, sunansa ɗahe, ya sunan shi ɗahe, wanda ya sunan shi Yasin. Yasin bai da ba za ka iya bashi wata ma'ana ba a Larabci, hurufun ne muqatta. Sai dai kawai ka ce an kawo su ne don a nuna mu'jizan Qur'ani, wannan shine magana mafi ƙarfi. Za ka kuskure ne ka sa wa ɗanka Yasin, ko ka sa mishi me, ko sa mishi ɗaye, wasu ma a sa lantana, wata a sa sai ya ƙulu, lazza, a banda lazza, ba zai sa lazza, ba a sa lazza, wanda ya sa lazza ya kuskure. Wannan ba daidai ba ne. Ya ce, wattafaqal muslimuna ala adadi suwaril Qur'ani wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufihi. Musulmi sun yi ittifaki akan adadin surorin Qur'ani da ayoyin Qur'ani da kalmomin Al-Qur'ani wa hurufihi da harufin Qur'ani, sun yi ittifaki akan wa. Al-Qur'ani harufansa ƙididdigaggu ne, adadin ayoyinsa ƙididdigaggu ne, surorinsa ƙididdigaggu ne, harufansa ma ƙididdigaggu ne. Duk wanda yake son ya san yawan adadin surori, ayoyi, harufa da sauransu, ya je littattafai wanda suka kula da wannan ɓangaren, kamar kutub na ulumul Qur'an, wanda ake kiransu usulut tafsir, ko misali kamar littafin al-itqan fi في علوم القرآن هو البرهان في علوم القرآن الإتقان نا إمام السيوطي البرهان إمام الزرخشي ده صور اللي تتفائره إن النا أصول ذاك أشكي أنا أنبتن حرف القرآن نواني آيو القرآن كلمة من القرآن نواني آيو النواني سورور النواني ذاك سنة أنبتن وانا إنك قوما چندك ذاك سام يتشتم مسلمسين اتفاقي أكوانا ولا خلاف بين المسلمين باب سعطاني تكان المسلمين في أن من جهد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر باب سعطاني تكان المسلمين دو نجايية دور أبناء القرآن في أن من جهد من القرآن ونجايية دع القرآن ون أبناء القرآن سورة كودا سورة ليتي أو آية كو آية أو كلمة كو كلمة دي كتش بكي دد إتبا أو حرفا كو حرف إتبا كتش بكي دد شبا متفقا عليه متقر أي اتفاق أكاسا كتش بكي دد شبا مسلمي سي باب ساباني ستانا سأكا وان دي حكا أنه كافر وانا كافرين كتش وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف أتكلم وانا أقول حجة ينككيا دي كنون شوى القرآن حرفا wanda yayin karin sura daya ko aya daya ko harafi ko kalma daya ko harafi ya tafaita bisa ga ijma'in musulmi amma da sharadi ya zama wannan abin da yayin inkari an yi ittifaki akan sa an yi ittifaki akan ingancin sa kuma yazo ya kafirce masa ko ya jayuwa da shi to wannan ya kafirta da wannan muka zo karshen wannan fasali wanda yake nuna mana muhimmancin alqur'ani da muhimmancin karatun alqur'ani da kuma abin da ake nema a wajen karatu a wajen gaba da alqur'ani shine babban muhimmi shine aiki inda muna aiki da shi kamar da muke kokarin harbace shi da an ci gaba da an yi nisa da mutane sun waye amma yanzu kawai karatun aka sa gaba a harbace a iya kawai a ci duniya da karatun a ci duniya da wannan harba ba maganan aiki ake ba shi sa zaka samu akwai karancin ikhlasi sosai a cikin waɗanda suka maida hankali a wajen karatun Qur'ani da sannin shi da harbace shi amma ba su damu da yin aiki da shi ba da ba su ma san me a ciki ba kawai a ce wannan alaramma ne mahaddaci ne ya rika cin abinci su kuma yan bid'a suka mai da shi kayan tsibbo a rubuta shi a yi kato tamimin a sa sunan wani da wata ko a rubuta da jinin haila ko jinin bushiya ko kaza don neman wani biyan bukata na duniya ai wannan su sun ma fita da mafi daga musulunci duk wanda ya wulakanta Qur'ani ta irin wannan hanyar ya fita daga musulunci mu kuma nan sai muka mai aka mai da shi ahlus sunna sai aka mai da shi ko dai abin a zo a yi kankur a samu kuɗi ko abin a zo a yi sauka a riƙa samun kuɗi da shi ko kaza amma in ka dawo ka kalli aiki ba aiki duk wanda ka tare cikin masu saukan nan su guda 30 din nan kowa zai karanta uzu biyu su 30 daman saukar an ba da jika 120 to daman su 30 ne to kowa za a ba shi uzu biyu a haɗu a kasuwa a shagon wani kowa ya karanta uzu biyu sai a gaya maka ina aka samu sahabbai suna sabke Qur'ani da irin wannan sabkar a taru mutane a ce za a yi sauka kowa a raba a bashi uzu biyu a karance Qur'ani shikenan a ce an sauke kuma za ka samu buɗi a kasuwa za ka samu kaza da wannan manufar ko kuma a ɗauki kuɗi a biya ku ba ku da dalili ana ci da Qur'ani ne babu dalili akan wannan duk wanda ya ce dalili na ƙaru akwai dalili na ƙaru balance shi duk dai izanin da yace akwai hujja ina kalubalance shi duk inda yake so mu haɗu da shi mu tattauna akan masala ba yi da dalili akan wannan kawai ana cin abinci ne an saba ci ba za a iya bari ba an baro tsibbo an dawo kuma ana tafafuta ga aka samu wannan hanya aka dan makale ai sauka ce da ita aka makale ana cin abinci a yanzu ka je kai sana'a ko ka je ka zauna ka karantar da mutane ilimi karantar da su ilimi ka sa su aji ka koya musu karatu su biya ka wannan kake so ka yi wa addini hidima ka haɗa abubuwa guda biyu ka zauna ka yi aikin alkhairi ko ka buɗe kasuwa ka buɗe sana'a ko ka buɗe aji na karantarwa ana biyan ka lokacinka na karantarwa da kake ka je ka yi wannan ba wannan hanyoyi na tsubbace-tsubbace ko hanyoyi na baka da dalili a kansu Allah ya ba mu ikon karanta alkur'ani daidai za mu ikon fahimtar ma'anarsa kuma ba mu ikon aiki da shi subhanakallahumma bihamdik shar la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم توس سوف يأتي بعمل تلك